sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masararo Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa sojojin tarayyar Najeriya na ci gaba da karya logon 'yan bindiga daɗi da ke arewa maso yammacin ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuma ra'ayoyi ne ke ci gaba da bayyana game da cikon shekaru 60 da ƙasar ta samu 'yancin kanta a hannun Turawan mulkin mallaka na ƙasar Faransa. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar. Sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarun duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta takawa yaduwar cutar coronavirus burki. Magunguna da dama suna kan gwaji a kan huska na uku. Kana muna sa ran samun magunguna masu inganci da za su taimaka wurin kare mutane daga kamuwa da cutar. Ko da yake har yau ba a samu mafita ba, kuma tana yiwuwa ba za a samu ba yanzu, inji babban daraktan WHO Dr. Tedros Adhanom yana fadawa wani taron manema labarai a jiya Litinin. Adhanom ya yi kira ga kasashe da ɗaiɗaikun mutane kowa ya ba da taimakon da zai iya wurin gwaji da bibiyar masu cutar da nisanta da juna da kuma saka abin rufe baki da hanci da ma wasu abubuwa masu muhimmanci da za su taimaka wurin daƙile cutar. Kalaman nasu na zuwa ne a daidai lokacin da yawan kamuwa da cutar da mace-mace daga COVID-19 ke ƙara yawa a faɗin duniya. Ya zuwa jiya Litinin an tabbatar da mutum miliyan 18,200 ne suka kamu da cutar COVID-19 a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins, lamarin da ya kai waɗanda suka mutu da cutar zuwa 691,300. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya caccaki babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar White House bayan ta faɗa wa masu kallon talabijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar. Trump ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa wurare da dama a ƙasar mu ba su da matsala, yana mai cewa a buɗe makarantu. Kiyasin na zuwa ne wuni guda bayan da Dr. Deborah Birx, shugaban kwamitin yaki da coronavirus a fadar White House, ta faɗa wa CNN cewa muna cikin wani sabon babi. Abinda muke gani a yanzu ya sha bamban da abinda muka gani a watannin Maris da Afrilu. Ga dukkan mazauna yankunan karkara, ina tabbatar muku ba ku da wata kariya daga wannan cuta. Ita ma kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi a majalisar wakilan kasar mai rinjayen 'yan Democrat ta faɗa wa talabijin ABC a shekaran jiya Lahadi cewa ba ta yarda da kiyasin Birx ba, cewa makonni a baya cutar ta yi ƙasa ainun a nan Amurka kafin ta sake kunno kai a tsakiyar watan Yuni. Shiko Trump ya faɗa a wani saƙonsa da Twitter cewa Pelosi mara hankali tana faɗar kalamai marasa kyau akan Dr. Deborah Birx saboda tana bada bayanan ayyukan ƙwarai da muke yi na yaƙi da cutar China har ma da samun maganin rigakafi. An tabbatar da ministoci uku a ƙasar Gambia sun kamu da cutar COVID-19 a cewar gwamnatin ƙasar. Fadar gwamnatin Gambia ta faɗa a wani saƙon Twitter a ranar Lahadi cewa ministan kuɗi Mambure Njie da ministan fetur da makamashi Fafa Sanyang da kuma ministan noma Ami Fabure sun kamu da cutar coronavirus. Shugaban Gambia Adama Barrow ya sanar a makon da ya gabata cewa yana shirin killace kansa bayan da gwaji ya tabbatar da mataimakin shugaban ƙasa Assatru Ture ya kamu da cutar. Tun a cikin watan Maris ne da Gambia ta kulle iyakokinta na sama da na ƙasa. Gambia mai yawan al'umma da ba su wuce miliyan 2 ba suna da mutum 498 da suka kamu da COVID-19, kana tuni wasu mutum 9 suka mutu da cutar a cewar John Hopkins. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya sanya hannu akan dokar da take jan kunnin ma'aikatan gwamnatin tarayya akan daukar ma'aikata daga kasashen waje su yi ayyukan da Amurkawa ke yi. Fadar White House ta ce dokar umarnin shugaban kasar za ta taimaka wurin haramtawa ma'aikatan gwamnati wurin maye gurbin Amurkawa ma'aikata wanda ake yi ba bisa ka'ida ba, ana baiwa 'yan kasar waje don neman rakusa. Dokar ta buƙaci ma'aikatan gwamnati su kammala bincike a cikin gida su kuma nuna ko suna ɗaukar 'yan asalin Amurka da 'yan ƙasa aiki akan muƙaman aiki da mutane da dama ke nema. Trump ya ce matakin da ya daukar ya biyo bayan wata sanarwa ne daga ma'aikatar Valley Authority ta jihar Tennessee cewa za ta bada kashi 20 cikin 100 na ayyukan fasaha da kamfanoni da ke kasashen waje wanda za su yi amfani da takardar visa ta HIV. Wannan dokar umarnin shugaban kasar na zuwa ne yayin da wasu 'yan jaridar murya Amurka suke zaman jiran tsammani ko za a sabunta musu takardun bizar su ta J1 bayan da ma'aikatar ta sake duban takardun bizar ma'aikata. Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa zai kori shugaban ma'aikatar TVA ta jihar Tennessee mai suna Skip Thompson saboda yana ɗaukar 'yan kasar waje aiki kuma yana ɗaukar albashi mai yawa. A ƙarshe, wani aiki da hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar Turkiyya ta yi a wani sansani mai ɗauki da dubban mutane da suka rasa matsugannansu da suka hada da iyalan mayakan IS ya fallasa ƙalubalolin tsaro da yawa da ka iya cutar da dakarun Siriya mai samun goyon bayan Amurka a cewar jami'ai da kuma masana. Ma'aikatar tattara bayanan sirri ta Turkiyya a cikin watan Yuli ta ce an shiga a sansanin Al-Hol da ke arewa maso gabashin Siriya ta ɓarauniyar hanya kana aka fice da wata mata 'yar gabashin Turai da 'ya'yanta hudu a cewar kafafen yaɗa labaran Turkiyya. Jami'an rundunar Siriya ta SDF sun tabbatar da tserewar. Sansanin Al-Hol yana kunshe ne da dubun dubatar mata da yara masu alaka da 'yan kungiyar ta'addancin IS. Dakarun SDF mai samun goyon bayan Amurka ita ce ke bada tsaro ga sansanin Al-Hol kana take kula da gidajen fursuna da dama a arewa maso gabashin Siriya da ke dauke da dubban mayakan IS da ma wasu 'yan kasashen waje 2000.
To madalla, labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda sojojin kasar ke ci gaba da karyar lagon 'yan bindiga dadi waɗanda a baya-bayan nan suka hallaka kimanin 'yan ta'adda fiye da 80 a arewa maso yammacin ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai da kaina.
A wani sabon yunkuri don kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya, rundunar sojojin Najeriya na ci gaba da yin diren mikiya a kan sansanonin 'yan bindiga daɗin. Rundunar sojan Najeriya kawo yanzu na cewar kwalliya na biyan kuɗin sabulu, kamar yadda jami'in sadarwa a sashen aikace-aikace na hedikwatar sojan Najeriya Kanar Amin Ilyasu ke ƙarin bayani.
Kawo yanzu dakarun Operation Sahel Sanity sun yi nasarar halaka 'yan bindiga 80 gami da ƙwato shanu guda 943 da ƙananan dabbobi guda 633. Haka kuma sun danke 'yan bindiga guda 33 tare da cafke bindigu kirar AK-47 guda 7, bindiga mai ɓarin wuta wacce ake wa lakabi da GBMG guda 1 da kuma bindigu kirar gida guda 16. Haka kuma jami'an tsaron sun kubutar da mutane 17 da ake garkuwa da su tare da camke masu baiwa 'yan bindiga bayanai su 14. A yayin haka sojojin sun murkushe tare da lalatar da guraben 'yan bindiga da dama.
Masu sharhi kan sha'anin tsaro irin su tsohon kwamandan sojoji MI Salman na cewa wannan hoɓɓasa na sojin Najeriya ko kaɗan bai zo da mamaki ba. Su ma makiyaya irin su Honorable Khalil Muhammad Bello da ke zama jagoran kungiyar kuran.
Gaskiya al'amarin shi ne cin babu wanda ke shakkan abinda ake cema capability ɗin sojojin Najeriya. Saboda haka idan wannan al'amuran da ke faruwa a nan Northwest abu ne da mutane dole suke murna da shi, kuma suke fatan za a jure, kuma suke fatan za a ci gaba da haka. Saboda fisabilai waɗanda ke wuraren nan ko kuma 'yan Najeriya gaba ɗayansu suna sha'awan ko kuma suna addu'an ran da za a ce al'amura sun dawo daidai, wato sha'anin ko kuma yanayin tsaro ya ƙaru ya bunƙasa, kuma 'yan Najeriya su ci gaba da walwalansu. Shi fa talakan ƙasa dama abinda yake so kenan. Saboda haka abu ne da muke murna da shi kuma muke addu'a, muna fatan Allah ya sa kuma a ci gaba da haka a fi ƙarfin waɗannan 'yan ta'addan ya zama cewa an dawo cikin lafiya, ya zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali yadda aka sani a Najeriya gaba ɗayanta.
Su ma makiyayan Najeriya irin su Honorable Khalil Muhammad Bello da ke zama jagoran kungiyar makiyaya ta kulan Allah na ƙasa baki ɗaya na cewar wannan hoɓɓasa na sojojin wurin ƙwato musu shanunsu daga hannun 'yan bindiga daɗin abin a yaba ne.
Ya mun gode a sojojin Najeriya, babu abin da za mu ce illa mu gode wa Allah, mu gode musu. Wannan namijin kokari da suke wajen kashe ɗan ta'adda da suka gallabi ba ma makiyaya ba, dukkan al'ummar Najeriya abun yabawa ne. Kuma waɗannan dabbobi da suka kwato, babu abin da za mu ce farin ciki har kunne, wato sallah ta haɗu da farin cikin sake farfado da arzikin mu. Kuma la shakka fihi, wannan abu da aka yi zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya, domin dama abin da yake haddasa fitina shine talauta waɗannan makiyaya dare ɗaya a saukar musu babu kamar daga sama. So mun gode wa sojoji, kuma su ci gaba da yin haka. Dukkan Najeriya, in Allah da matukar suka doge da yin haka, za a samu zaman lafiya a dukkan Najeriya baki ɗaya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, a gaida Hassan da wannan rahoton. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda bangarori daban-daban na 'yan siyasar kasar suka fara mayar da martani bayan jawabin da shugaban kasar Isufu Muhammadu ya yi wa al'ummar kasar albarkacin cikon shekaru 60 da Niger din ta samu 'yancin kanta a hannun turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. Inda bangaren masu rinjaye ke yabawa abin da suka kira kyakkyawar aniya ta shirya zaɓe, shi kuma bangaren masu hamayya na ganin sasanta bangarorin siyasar kasar shine abin da yafi dacewa shugaban kasar ya baiwa fifiko. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na wakilin muryar Amurka a Yemen, Sulemu Muni Barma.
Jawabin na shugaba Isuhu, wanda ya fara da batun zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020, na nuni a fili cewa ya fara bankwana da kujerar da ya shafi shekaru 10 a kanta. Dalili kenan ya shawarci 'yan siyasa na dukkan ɓangarori su shiga wannan fafatawa mai cike da tarihi, in ji shi. A cewar Siraji Isaka na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki, jawabin na shugaba Isu Muhammadu ya ƙayatar.
Wannan kira da shugaban ƙasa ya yi ya zo daidai ga abin da jama'a suke jira, saboda babu abin da yake kwancin hankali a cikin ƙasa kamar zaman lahiya. To wannan ne shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu ya yi kira ga kowa da kowa ya zamanto a huskanci wannan zaɓe. Ya tambaya a majalisar koli ta Union Africaine, ya tambaya ga majalisar koli ta Francophonie, ya tambaya da duk wasu mutane wanda suke iya kawo gyaran huska ko wani kuskure da aka yi a cikin girgam na ƙasa, a zo a daidaita shi wannan girgam na zaɓe da aka yi, saboda ya zamanto ya yi daidai ga girgam wanda kowa ya yi nam ya yarda da shi.
A yanzu haka, 'yan adawa na ci gaba da kauracewa dukkan harkokin da ke da nasaba da tsare-tsaren zaɓe, saboda rashin gamsuwa da yanayin da ake tafiyar da waɗannan ayyuka. Sabili kenan ɗan takarar zaɓen shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba ke ganin ɗaukar matakan sasanta ɓangarori shine abin da ya wajaba a wuyan shugaban ƙasa a maimakon wani abin na daban.
Lokacin da shugaban ƙasa yake cewa yana shirin kyakkyawan zaɓe, bancin jam'iyyar shi babu wata jam'iyya mai muhimmanci wanda take cikin wannan shirin zaɓe. Su kadai suke shirye zaɓen su. Ra'ayin shugaba aikatawa yake, ba gai yake ba. To ka gani, kuma aikatawa abinda shugaban ƙasa ya kamata yi idan yana nema a yi zaɓe na kirki na gaskiya, shine tattaunawa da duk jam'iyyoyin da ka sani, ko kungiyoyin farar hula, ko kuma duk wanda wannan shirin zaben ya shafa. Shugaban kasa abinda tanje ya zama yi da shi, ya tattauna da shi, ya yi magana da shi lokaci zuwa lokaci, shi ya kiya, bai taɓa yin shi ba da 'yan adawa, kuma bai taɓa yin shi ba ko da kungiyoyin farar hula ko kuma da wasu masu ba da shawara. Neman taushe kingin jam'iyyoyi ko kuma hudda su daga cikin tsarin zaɓe, wannan abubuwa biyu sun sa a cikin tsarin zaɓenmu an samu babban koma baya. Duk abin da ka sani da baya yanzu ya taɓarɓare, ya lalace, kuma abin da ya gashi ga kamashi.
A ranar 2 ga watan Afrilun 2021 ne ya kamata shugaba Isu Muhammadu ya damƙa ragamar mulki a hannun mutumin da zai lashe zaben da ke tafe. Karan farko kenan da wani zababben shugaban ƙasa ke kammala wa'adinsa Salim Alim, lamarin da ya ce zai zama wani abin alfahari a gare shi. Saboda haka ya kira bangarorin siyasa su mai da hankali akan mahawarar tallata manufofi domin saka Nijar a sahun ƙasashen da ke demokradiyya irin ta zamani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule. A dai bangare kuma wakilin muryar Amurka Binnin Gwanni Haruna Mamman Bako ya tattaro muna ra'ayin wasu 'yan ƙasar Nijar ne game da cikin waɗannan shekaru 60 da Nijar ɗin ta samu 'yancin kanta a hannun turawan mulkin mallaka da ƙasar ta Faransa.
sai mu ce alhamdulillah mun gode mu Allah da ya gura mu wannan lokacin tunda kamin a samu wannan ilimin da ni ina da shekara 2 yanzu ina da shekara 62 kenan ko da an ka samu ni ina da shekara 2 yanzu gashi Allah ya gura muna an zo daidai lokacin da ana yi da mu har mun san ma menene ake yi ne ke faruwa sai mu ce dai mun gode mu Allah ya kara taimaka mana cikin Nijar a kara kuzari wajen fannin ilimi a kara kula da tsaron da ake tsaro mun san da ana yi ne amma a kara kula da fannin santankin nan kiwon lafiya muna da bukatar shi ma a kula da shi da fannin ilimi dan duk ban so ilimi ne ke gaba a kula muna da makarantun ne kowane minister an ga aza a rinka bashi umurni yana yawo ta cikin Nijar yana ganin me ke faruwa ba a baka minister ka koma ya mai kai zaman kai kwancin ka baka zuwa ka gani menene ake yi ya ake rayuwa makaranta ba wata kasa wadda za ta ci gaba ya aka shi ta ilimi
ni ta madam Ai asauci ranar horon ciki ta tunda Nijar ta samu ancin kanta shekara 60 alhamdulillah ga magabatan mu kan na busa har wannan gana kwanni duka an sallace sai mu godiya wajen Allah mu gode mu Allah kwarai kwarai sallah ta daidai da damana ta daidai da muna sawa itatuwa kenan nan ice ya samu damshin yin tashi haka da maza in akwai kunce an san ice an ce ice ho an kashi tashi kenan mutum ba san wanda zai cin uhanin shi ba yanzu an san itace wurin likita na wurin arshi lahiya na ka ganin mutum sai shi zo ai tratamin kishi ai tratan shi deja ya zo ya zuna ya huta
assalamu alaikum sunana Shehu Amani to alhamdulillah muna murna da zagawa wannan shekara ta 3/8 kadashin itace alhamdulillah muna cikin farin ciki mana bambancin da ke akwai li'ima bana tunda li'ima ta sabka ruwa ga sanan kullun ana ruwa alhamdulillah mun shubka itace cikin lema muna murna muna fata wannan itace su dore kuma a tattala su dan yaran mayan gobe su ci amfanin su
sunana Abdurrahman Sha'ibu alhamdulillah sai mu yi mu Allah godiya mun ji dadi kwarai kuma duka dai jama'a ga magabata da kowa alhamdulillah abin yayi sha muna fatan waɗannan itacen da an kasa ubangiji Allah ya kai su lahiya kuma Allah ya sa a ci unhwanin itacen ga gaskiya sallar bana tana da bambanci gurgudu dan yan ana samun duk shekara ma ana irin hakan ga abin zai sha kwarai
rana uku a cikin watan takwas
shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamme. Ga masu sauraron mu jamhuriyar Nijar suna iya samu mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamme akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samu mu a Alpha Radio dake birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kuwa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ka wanda ba awa ka sace. Darago daranda masu yin zama. Kai wani goma. Mola wada ka. Sai wada ko jami.
Kowa ya bar gida? Ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu
da bako na musamman dan asalin kasar Ghana
Awalla Muhammad
dake jihar Virginia a nan kasar Amurka
to me zaka ce ma matasa wanda ke barin Ghana su je har Niger su shiga wannan Sahara zuwa Libya a shiga ruwa a rai ga hannun Allah a iso a ce a samu wani lokaci a yi nasara a wuce a zona Amurkoko wani lokaci ma rayuwar dai ga yadda take mi zaka wani sako zaka ba su idan suna sauraron mu a wannan lokaci
wallahi sakon da zan ba wa'annan matasa shine zan ci haka mun san gida yana da ƙarfi amma ba ra'ayi ne mai kyau ba bara'ayi ne domin yanzu turai ya sake ba kaman zamanin da in ka shigo ba takarda hannunka kai da kanka zaka yi dana sani da ka shigo na muna addu'a kowa ya samu ya shigo kowa da rabon shi dare amma ta wannan fanni ba abinda zan ce ma dan uwa na yake ya bi shi bane don in ka shigo muna da wa'anda suka shigo yanzu haka da wa'anda mu kanmu ni da kaina na garanti ma wasu da yake wahalan da suke ciki yanzu haka ba wahalan wasa bane
ana Amurka
takarda shi daga nan Amurka duk da garantin da muka garanti musu ba wahalan wasa suke yi ba shi yasa wai ka taso ka je ka bi da yadda ka bulla nan ka bulla nan ka ba shawaran kirki bane ba zan yi ba kowa wannan
shawara ba wanda yake mutum baya da visa baya da abubuwan da ya kamata ya shigo kamar dai an gayyato shi kawai dai mutum ya zaman shi kenan
wallahi garka ya zaman ka gida
ganin ka laihin ga waza azalihi me yasa mutane suna bare inda suke suna tai wasu kasashe daban duk da cewa musa Afrika tubarakallah kasa ce wadda Allah ya bata albarka ko me yake ya kamata a magance wannan matsala
haka ina ganin ni ma gaba da samu kenan dama abin da ke kaina kenan don matasa ko ku mu duka mu bar gida mu zauna muna wani rayuwar da ba iyalai ko iyaye kusa da mu ya fito ga irin shirin da shugabannin mu suka yi mana a gida domin in ka duba yanda turawa suka tsara kasashen gari su banga abin da ya hana mu ba za mu yi irin wannan ba duka ne abinda suke tafiyar da ganin su da shi shine adalci adalci bature da wasa da adalci mu kuma kasashen mu abinda muka kubuta kenan rashin adalci shike kashin mu amma ba haka ba duk ababen da ubangiji ya ba mu duka su turawa ba su da shi duk wani abin da suke amfani da shi duka wurin mu suke zuwa su samu to me yasa mu ba mu iya mu gyara garin mu shi mun tashi matasa sun bar gida sun wahala an bi daze a shigo kasan turai wai za a zo a nemi halali duka ya fito da shugabannin mu irin shirin da suka aje gida sai in akwai wani ne shi to shugabannin mu zan bi biya ma kuma ba zan ja baya ba wallahi
to ganin ka yanzu waɗanda su suka samu suka yi nasara suka zo nan suka kwashe shekaru da dama wani kira gare ka gare su wani taimako za su ba kasashen su na asali kamar mu da muka zo muka yi karatu mun zamna shekaru da shekaru nan ga ka ganin ka wani irin agaji za mu iya kai ma gwamnati za mu iya kai ma al'umman mu can ta gida haka ko za mu iya taimaka musu muna nan kuma za mu iya taimaka musu
eh wannan babban tambaya ne sosai amma zan kamanta shine ne kowa ya sani ko da wani ya zaka muna kusantan layya do abinda za a ci a sha gida duka yana fita kafin turai ne ya je gida da layyan da ko duk su kristan ma ya kai kristmas din nasu to mutanen da ke turai su ke kai agaji taimako duka mu ke kaiwa to wurin wannan dai za a ce ma yan uwa duka kowa ya yi kokari duk irin taimakon da zaka iya ya taimaka daga gida sannan mu da muka yi karatu nan ga kuma to ana dai son a je gida a je a taimaka amma yanda in ka je gidan ma yanda kake gani suke so kai ka bi su irin nasu rashin adalci ne sai ka ga ya hana ka iya zama a gidan ka taimaka daga gida amma in ba haka ba wallahi duk wani wanda ke kafin turai da yake da karatu ko yake da wani ilimi yana fama ne da ya je gida ya je ya taimaka da wa'annan
kenan ne gani ka rashin adalci shi ke bayan duka wannan lamari da yasa Afrika da dama suna barin inda suke can su zo nan kasashen waje
haka abinda ne nake gani kenan rashin adalcin nan rashin adalci
to wani kira gare ka yanzu ga shugabannin Afrika masu sauraron mu musamman in ce Najeriya da Chad da Niger
abin da ke kira zuwa ga masu sauraron mu ne shine kamar yadda na faɗin nan shugabannin mu adalci ya kamata su mana gaskiya su mana adalci ni ya so wa'angan ne in ya gamu da addini mu dama addini dai kowa ya san mu Afirka kowa muna da addini mun kama addini ba da wasa ba to addinin mu kuma ai shi ya karantar da mu komai a bisa kan adalci ne to sai mu kokari mu kama adalcin mu yi mu talakawa da kowa ai mu jama'a gaskiya don wannan ya kwanta wallahi rayuwar mu kuma zai kwanta mashi insha Allah
to mallam awwala Muhammad mun gode kwarai da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin koyar bar gida ya bar shi wani Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na Murya Amurka dake babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda nagode kwarai
daranda masu ya zama kai wani goma
to a gaida Abdulaziz ga kuma Suleiman Mumuni Barma doke da sharhin jaridun Niger
zamu fara
sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Jamhuriyar Niger da kasashen rundunar haɗin gwiwar nahiyar Turai sun bayyana shirin ɗaukar matakan maido da doka da oda a yankunan da matsalar tsaro ta hana wa jama'a sakewa wato iyakar ƙasar da Mali inda makarantu da asibitoci suka dakatar da aiki kamar yadda aka bayyana a ƙarshen wani taron da ya gudana a makon jiya a fadar shugaban ƙasar Niger don bitar shawarwarin da aka tsayar a taron ƙasashen G5 Sahel na birnin Nouakchott jaridar IRN4 na cewa an tsinci gawawwaki biyu na wasu matafiya a wani wurin da ke tsakanin garin Gatrun na kasar Libya da Madama a jamhuriyar Niger. Jaridar ta ce da alama sun haɗu da ajalinsu ne akan hanyar su ta dawowa gida Niger. Haka kuma ana hasashen yiwuwar sauran abokan tafiyar su sun fantsama cikin daji don neman ceto. Ko a watan Yunin da ya gabata ma an tsinci gawawwakin wasu mutane a kusa da garin Madama na yankin Agadez. Jaridar Le Vanaman ta bayyana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa a game da taɓarɓarewar sha'anin tsaro da yanayin rayuwar al'umma a Afirka ta Yamma, musamman a ƙasashen Sahel da na yankin tafkin Chadi. Jaridar ta ce a wata sanarwa, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya alakanta faruwar wannan al'amari akan yawaitar ayyukan ta'addanci da rigingimu na tsakanin manoma da makiyaya, safarar bil'adama, fataucin miyagun kwayoyi da makamai, sai ayyukan haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta ɓarauniyar hanya, abinda ke matuƙar buƙatar gudunmuwar jama'ar cikin gida da na waje kafin samun mafita. Muƙarƙare da jaridar Lanketor wacce ta ruwaito cewa an shiga zargin shugaba Isu Muhammadu da yin katsalandan a tsare-tsaren zaɓe bayan da ya bada umarnin a aiwatar da sauye-sauyen da za su bada damar gudanar da zaben ƙananan hukumomi kafin na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da nufin kawo ƙarshen ƙorafin da galibin jam'iyyu ke nunawa game da tsarin jadawalin na farko. Abinda ake ganin bai yi wa jam'iyyar PNDS tarayya daɗi ba, domin a nata tsarin jam'iyyar mai mulkin ta fi son a fara da fafatawa a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa kafin na shugabannin ƙananan hukumomi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
A jawabin da ya yi baya-bayan nan a jihar Iowa dangane da 'yancin yin addini, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana 'yancin addini a zaman 'yancinmu na farko kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada, ya kuma ce mutunta wannan muhimmin 'yanci shi ne tafarkin gwamnatinmu. 'Yancin addini na ci gaba da fuskantar barazana a ƙasashe da dama. Sakatare Pompeo ya ce mutane hudu daga cikin biyar a faɗin duniya ba sa samun cikakken 'yancin addinin da suke so. Domin samar da kyakkyawan yanayi ga jama'a da ke neman 'yancin bin addinin da suke ra'ayi, Amurka tana amfani da dukkan hanyoyin da take da su, ciki har da bayyana sunayen kasashen da ke taka wannan haƙƙin.
We've called out China's war on faith, its mass detention of Uyghurs, its godless decisions to replace
Turkey. Pompeo ya ce muna bayyana yaƙi da addini da China take yi, yadda take kamewa da tsare ɗimbin jama'ar Uyghur. Haka kuma ba za a kyale mummunan matakin da ta ɗauka ba na sauya dokoki 10 na Bible da wasu kalamai na babban sakatare shi. Tsawon shekaru biyu da suka gabata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karɓi bakuncin manyan taruka biyu domin ƙarfafa 'yancin addini, inda ƙasashe da shugabannin addinai daga ɓangarori daban-daban na duniya suka tattaru tare da manufar kare 'yancin addini. Amurka ta yi tsayin daka wajen kare 'yancin jama'a a faɗin duniya. Wannan babban abin koyi ne na shugabannin da suka kafa ƙasar, waɗanda suka gina Amurka bisa ƙoƙarin tabbatar da sama wa Amurkawa 'yanci da haƙoƙi, waɗanda ke shimfiɗe a cikin dokokin samun 'yancin kai da kundin tsarin mulki, a cewar Sakatare Pompeo. Ya ce manufofin ƙasarmu a kan ƙasashen waje wajibi ne su daidaice da wannan fahimtar. Pompeo ya ƙara da cewa wannan dagewar ce ta mai damu wata tauraruwa mai haskawa a ɓangaren 'yanci da walwala a duniya. An gina manufofinmu na ƙasashen waje a kan ƙaƙƙarfan tubali wanda aka shata tun kafuwarmu. Sharhin muryar Amurka ke nan kuka saurara, wanda yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sufa Abdullahi ne ke ce da ku a kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai.